الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا يمتنا شدا قوتا المحرم هجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوا مدينة دبو ديا دريه دا أربعين دا تقوص daidai da 21 ga watan 6 miladiya ta 2026. Kamar yanda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro a cikin birnin Kano, domin ci gaba da karatu a cikin littafin Manzumatun Nuniyya ta al-Imam al-Qahtani, wanda muke bin sharhin nan na al-Qutufud Dawani na al-Dr. Suhaimi hafizahullahu ta'ala. Wannan kuma shine darasinmu na 43 a cikin wannan littafi. Darasin da ya gabata mun yi karatu ne akan baiti na 77 da na 78 a ƙarƙashin babin al'amru bil bari'i bit tauhidi allazi huwa haqqul lahi 'alal abid. Ma'ana, umarni na a fara da karantar da mutane da tauhidi, a fara karantar da mutane tauhidi wanda shine haƙƙin Allah madaukakin sarki akan bayi. To sai karantar da mu baiti na 77 78. Wa alam bi anna Allah rabbul wahidun mutanazzihun an thalithin aw thani al awwalul mubdi bi ghairi bidayatin wal akhirul mufni wa laysa bi fani. Ma'ana, ya karantar da mu wannan baiti cewa mu sani cewa Allah ta'ala ubangijin bauta ne guda daya, kuma wanda ake tsarkake shi gabarin na uku da ma na biyu. Shine na farko al-mubdi, wanda kuma yake farar da komai bi gairi bidayatin, shi kuma ba shi da farko. Wal akhirul mufni shine na ƙarshe mai karar da komai, walaysa bi fani shi kuma ba mai karewa bane. To wannan baiti mun karanta shi, kuma mun ji ayoyi da ma hadithan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da suke fito da ainihin hakikanin wannan baiti sarari, dan ya kara ainihin wato bayyana a gare mu fahimce shi. Mun karanta baiti na 79 a karkashin shi ma wani babi, idahun anna wasfallahi bil kalami sifatu madihin wa kamalin la naqasa fihi bi wajhin min al wujuh. Wato bayani karara da cewa sifar Allah madaukakin sarki ta magana sifa ce ta yabo da kuma kamala, babu tawaya a cikin ta ta kowace fuska. To kaga wannan sai ka mana baiti na 79, wa kalamuhu sifatun lahu wa jalalatun minhu bila amadin wala hidithani. Ma'ana, zancen Allah madaukakin sarki sifarsa ce, wa jalalatun kuma sifa ce ta girma ga Allah, minhu daga Allah madaukakin sarki, bila amadin kuma sifa ce wadda ba ta da ƙarshe ko ba ta da wani lokaci ko iyaka, wala hidithani kuma ita ba farariya bace. To shi ma karkashin wannan, kamar yanda yake ta dawo da mu kan al-Qur'an kalamullah din nan, ya ci karo da masu wannan aqidan ne an yi ta bugawa. To shi yasa koda ya bar wannan gabar sai ya sake dawowa da abin da ya shafe ta. To shi ma dai mun karanta wannan baitin, kuma ma'anarsa ta fito wanda mun ji an rushe aqidat Trinity a darasin nan da ya gabata. Sannan kuma mun ji ainihin wato wasu aqidu waɗanda ainihin wato suma suke da gurbata kamar game da al-Qur'an, game da al-kalam, kalamullah. Akwai Mu'tazila, akwai ainihin Jahmiya, sannan kuma hannu guda akwai Asha'ira da Maturidiyya, wannan duk kusan mun. Akwai kuma Karramiyya, tunda kamar game da zancen Allah madaukakin sarki mala ya ce akwai akawal sun fi guda 100 amma shahararru daga ciki guda 4 ne akwai akawalu salaf ko qaulu salaf game da cewa Allah madaukakin sarki ya takallamu matasha abi masha idza sha'a kaifa sha'a bi sautin wa harfin masmu'in alama taqaddama tafsiluhu sannan akwai mazhabi na biyu game da kalamullah qaulin mu'tazila wanda suke cewa anna kalamullahi makhluqun wa anna Allah ya khalqu al-kalama thumma yusma'u ala khilafin bainahum to su ma bayan kuma sun tafi akan wannan ra'ayi nasu wanda yake marar kyau kuma basu samu haduwar kai ba kai sun samu sabani da juna akan yanda za su fahimci wannan ra'ayi nasu sai kauli na uku shine kaulin ash'ira da al-maturidiya shi ma malai yake cewa mutawahum muttafiquna ala anna al-kalama huwa al-ma'na al-qa'im bin-nafs lakin ikhtalafu fil ibarati famin qa'ilin husuma ash'ira da maturidiya ra'ayinsu ya hada kan cewa zancan annal kalama shi zancan huwa al-ma'na al-qa'im wata ma'ana ce wadda take cikin zuciya bai wato al-qa'im bin-nafs wata ma'ana ce ko magana ce wadda take a cikin zuciya wato take tsayawa a cikin rai lakin ikhtalafu fil ibara su ma wajen fassara wannan ra'ayi nasu sun samu sabani akwai wanda suka ce innal qur'ana ibaratun an kalamillah akwai wanda suka ce innahu hikayatun an kalamillah wa laysa huwa kalamullahi alhaqiqi wannan dukkanin su suna komawa ne aqida su tana daidai da mu'tazila bi annal qur'ana makhluqun li'anna al-ibarata wal hikayata makhluqatani kamar yadda makhluqatani kamar yanda ainihin wato muka tattauna akwai kauli na hudu wanda shine kaulin karramiya su kuma karramiya su ne waɗanda suka ce anna Allah ya takallama bi kulli ma arada bi jami'il kalami jumlatan ma'ana Allah ta'ala yayi magana game da duk abin da yake nufi ko yake so amma gaba ɗaya yayi magana lokaci ɗaya shikenan thumma lam ya'ud mutakalliman tun daga nan bai sake magana ba wannan shine ainihin wato ashharul aqwal bi mas'alati kalami Allahir Rabbi tabaraka wa ta'ala to za mu tashi daidai gabar da wa jalalatul qawluhu قال المؤلف رحمه الله تعالى وجلالة إشارة على إشارة أن المتكلم أجل وأعظم وأكمل من غير المتكلم وأن وجلالة عند أكتي معنى منه وكلامه صفة له وجلالة صفة الله كما جرمات وأن صفة جرم ما واد كمالا الله دومين لفظ جلالة wata ishara ce da ke nuna annal mutakallima ajallu lalle wanda yake magana shi yafi ainihin wato kwarjini wa a'azami yafi girma wa akmalu yafi cika da kamala min gairil mutakallim sama da wanda baya magana koda a cikin bil adama aka ce wannan yana magana wannan bebe ne ko wannan kurma ne baya ji baya magana ko shakka babu ka san me magana shi yafi kamala shi yafi cika fiye da wanda aka ce baya magana وهو بهذا ينبه الى ان الاتصاف بالكلام مدهون وهو بهذا ده wannan ne yunabahu ake jan hankali ake fadakar da mu ila anna litisaf bil kalami akan cewa sifanta Allah da cewa yana magana madhun wannan yabo ne sifanta Allah da cewa Allah ta'ala yana magana wannan sifa ce ta yabo wa adamuhu rashin sifanta Allah da magana dhammun wannan zargi ne ga janibin Allah subhanahu wataala da aka sifanta Allah ta'ala da cewa yana magana wannan yabon sa kai in ku ka sifanta Allah da baya magana wannan zargin Allah madaukakin sarki kai kuma ka tauye shi walidhalika qala dan haka ne yace sifatul lahu wa jalalatun ai inna sifatal kalami ai ita sifar magana din sifata kamalin sifa ce ta kamal wa jalalin da kuma sifa ce ta wato girma lillahi jalla wa ala wal wasfu bi adamil kalam kuma sifanta Allah da rashin magana sifata naqasin wannan sifa ce ta tawaya wallahu jalla jalaluhu mutakallimun bin naqli wal ma'quli wal burhani kad jama'a rusulul ilahi alayhi lam yunkirhu min atba'ihim rajulani فكلامه حقا يقوم به وإلا لم يكن متكلما بقرآن والله موصوف بذاك حقيقة هذا الحديث ومحكم القرآن سبالك وسو بيتك يتي والله جل جلاله الله وانديك مي جرما دوكك mutakallimun yana magana Allah mai girma da daukaka yana magana bin naqali wannan nassosi na alqur'ani da hadisi sun tabbatar da haka wal ma'quli da la ingantaccen hankali ya tabbatar da haka wal burhani da tabbatacciyar hujja ita ma ta tabbatar da cewa annallaha jalla jalaluhu mutakallimun in dai magana nassi ake to ba yanda za ka yi ka sufanta Allah da sufa da wata sufar ba ta magana ba ma'ana dole ne ka sufanta Allah cewa yana magana in kuma magana ce ta ingantaccen hankali wanda ba gurbatacce ba to duk ingantaccen hankali zai yarda ya kuma amince ya imani cewa Allah yana magana haka kuma ga hujja nan tabbatacciya qad ajma'at rusulul ilahi alaihi haqiqa gabaki daya manzannin Allah madaukakin sarki sun hada akan cewa Allah yana magana lam yunkirhu min atba'ihim hatta daga cikin mabiyansu babu rajulani ko da mutum biyu yunkirhu da yake inkarin cewa Allah yana magana banda mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallama da aka samu wayannan gurbatattu masu gurbatacciyar aqida dukkan manzannin Allah sun tafi akan cewa Allah ta'ala mutakallimun yana magana kuma ba za ka samu ko da mutum biyu ba cikin atba'ur rusuli wayanda suka yi inkarin wannan qadiya cewa Allah ta'ala yana magana fa kalamuhu haqqan da haka magana sa gaskiya ce yaqumu bihi yana tsayuwa da wannan maganar wa illa in ko baka ce Allah yana magana ba lam yakun mutakalliman bi qur'ani to babu yanda za a ce ya yi magana da alqur'ani kenan alqur'ani ma da ake cewa zancen Allah kenan Allah tunda in dai bai zama mai magana ba to lam yakun mutakalliman bi qur'ani to kuma shi ma dole ka yadda bai kuma zantar da alqur'ani ba kenan to kuma wannan hankali ba zai karbi wannan ba nassi ba zai karbi wannan ba hujja ingantacciya tabbatacciya ba za ta karbi wannan ba wallahu mawsufun bi dhaka haqiqatan Allah ana sufanta shi ne abin sufantawa ne bi zaka da waccan sifa ta magana hakikatan kuma bisa ga hakika hadhal hadithu wannan akwai hadisi akan haka wa muhkamul qur'ani da kuma bayyananniyar ma'ana wadda ta tabbata daga cikin alqur'ani amma qaulun nazimi minhu bila amadin wala hidathani amma da al-imam al-qahtani yake cewa minhu bila amadin wato shi Allah madaukakin sarki yana magana kuma maganar nan minhu bila amadin ba tare da iyaka ba ta lokaci wala hidithani ba kuma tare da fararwa ba zancen Allah ba fararre bane fa hadha yahtaju li shay'in min at-tawdih malai ce gaskiya wannan lafazin bila amadin wala hidithani wato yana buƙatar ƙarin bayani wa yaqsidu rahimahullahu bi hadha abinda al-imam al-qahtani rahimahullah yake nufi da wannan annal kalama ghairu makhluqin yana so ya ce maka maganar Allah ba abar halitta bace wa illa in ko ba haka ba fa kalamur rabbi subhanahu wa ta'ala to zancen Allah tabaraka wa ta'ala kad yakuna naw'uhu fi amadin muayyan to zai iya yiwa irin nau'in zancen Allah madaukakin sarki to zai iya zamantowa fi amadin cikin wani iyakan wato cikin wani lokaci ko ainihin wato cikin wani lokaci muayyanin ayyananne wa waqatin da lokaci shi ma muayyanin ayyananne ma'ana dai za ka cewa in baka yarda cewa in kace zancen Allah makhluqi ne annal kalama ghairu makhluq wannan ita ce aqida mai kyau zancen Allah ba makhluqi bane wa illa in ko da ba haka ba to fa kalamur rabbi qad yakunu naw'uhu fi amadin muayyan to da zai zama zancen Allah irin nau'in sa to zai zamanto zance ne wanda ake yin sa fi amadin a wani ainihin wata iyaka ayyananniya wa waqatin muayyan da kuma wani lokaci abin ayyanawa ya fa'aluhu ma mata sha'a idza sha'a wanda yake aikata wannan maganar mata sha'a duk sanda yaso idza sha'a in yaso daka wa illa fa kalamur rabbi qad yakunu naw'uhu fi amadin muayyan wa waqatin muayyan ya fa'aluhu ma mata sha'a idza sha'a فالناظم يعني أن الله قادر على الكلام أبدا وأزلا abinda al-imam al-qahtani yake nufi anan shine Allah ta'ala mai ikon yin magana ne abadan har abada wa azalan kuma tun fil azal wa qawluhu wala hidathani yani annahu ghairu hadithin huduth al-makhluqi zancen Allah ba fararre bane irin faruwar sauran ababan halitta ai ghairu makhluqin dan haka dai shi ma zancen Allah ba makhluqi bane يوضح هذا ما قرره السلف ابند السلف الصالح مغباتا نقري suka tabbatar yana bayyanar da wannan magana minna cewa anna kalamar rabbi subhanahu wa ta'ala zancen ubangiji subhanahu wa ta'ala sifatun zatiyatun sifa ce wadda take ta zatin Allah madaukakin sarki wadda ba ta rubuwa da shi bi itibarin an yi mata wata fassara wa fi'iliyatun zancen Allah madaukakin sarki sifa ce ta aiki bi itibarin an mata wata fassara kenan zancen Allah madaukakin sarki ko dai ka ce sifatun zatiyatun bi itibarin ko sifatun fi'iliyatun bi itibarin a wani wata fassarar ko wata ma'anar zancen Allah sifa sace zatiya a wani wata fassarar kuma da wata ma'anar zancen Allah aikin sa ne wanda yake ainihin wato bi itibarin sifa ce ta aiki wal farqu baina sifatiz zatiya wal fi'iliya bambanci tsakanin sifar Allah zatiya da kuma a ce zancen Allah sifa ce fi'iliya anna sifatiz zatiyata ita siffa ta zati hiyal mulazimatu lil mawsufi abadan wa azalan in aka ce zancen Allah sifatun a zatiyatun sifatun zatiyatun to sai zamanto lazimatun lil mawsufi wannan siffa ce da take lazumtar wanda aka siffanta abadan har abada ba ta rabuwa da shi wa azalan tun fil azal kuma yana tare da wannan sifar to in aka ce zancen Allah sifatun zatiyatun ana nufin wata sifa ce ta Allah wadda ba ta rabuwa da Allah madaukakin sarki tana tare da shi har abada tana tare da shi tun fil azal was sifatul fi'iliyata in kuma aka dauki zancen Allah a matsayin sifa ce ta aiki hiyallati nau'uha yasduru minhu irin ta ce wadda nau'inta yasduru minhu take fitowa daga Allah fi waqatin muayyanin a wani lokaci abin ayyanawa idza arada subhanahu wa ta'ala idan Allah subhanahu wa ta'ala ya so wajinsu ha sifatun da'imatun to irin jinsin ta ita ma sifa ce madawwamiya yusafu biha da'iman da ake sufanta Allah da ita ko da yaushe ma'ana an kace zancen Allah madaukakin sarki sifatun zatiyatun ma'ana wata sifa ce kamar ji kamar gani kamar ilimi da sauransu sifa ce ta Allah zatiya ta zatin Allah kamar yanda ji sifa ce ta zati gani sifa ce ta zati to magana ita ma sifa ce ta zati da haka kana iya daukan wannan sannan kuma ana iya cewa sifa ce ta aiki a yaushe sai ce idan Allah madaukakin sarki ya so yin magana a wani lokaci to in yayi magana to a wannan lokacin da yayi magana maganar da yayi da ta fito daga wurinsa a wani lokaci ayyananne in yaso to irin wannan jinsin ta ita ake kira wato sifa fi'iliya an gane to an gane ko kaga kenan akwai bambanci tsakanin sifatun zatiyatun da kuma sifatun fi'iliya sifatun zatiyatun wannan sifa ce wadda ko yayi magana ko bai yi magana ba sifar sa ce ba ta rabuwa da zatin sa subhanahu wataala ita kuma sifa fi'iliya sifa ce ita magana ta Allah madaukakin sarki fi'iliya duk sanda yayi magana duk sanda yayi magana to wannan sifar sa ce fi'iliya domin maganar ai fi'ili ne an gane in kuma bai magana ba sifa ce zatiyato ina fata an gane domin ba za ka ce baya magana ba yana magana matasha akai fasha to duk sanda yayi magana a wani lokaci ayyananne to wannan ta zama sifatun fi'iliya ina fata an gane fasifatul kalami sifatun zatiyatun bi itibari kenan sifar zancen Allah sifa ce zatiya a wata ma'anar wa fi'iliyatun sifa ce fi'iliya bi itibarin akhar a wata ma'anar daban sifatun zatiyatun bi itibari wasfillahi bitakallumi abadan wa azalan wato sifa ce zatiya in an dauki ma'anar sifanta Allah da magana tun har abada yana magana kuma bai gushe ba tun fil azal yana magana bilabtida'in ba tare da farko ba wa bilantiha'in ba tare da karshe ba ba ran da za a ce ga ran da Allah ya fara magana ba kuma ran da za a ce Allah ya gama yin magana da haka sifa ce zatiya wa sifatun fi'iliyatun bi itibari ma yatakallamu bihi ana kuma cewa magana sifa ce ta Allah fi'iliya in an dauke ta da ma'anar ma ya takallamu bihi abinda Allah yake magana da shi fi auqatin muayyana a wasu lokuta ababan ayyanawa la'annahu domin Allah ta'ala ya takallamu matasha'a yana magana duk sanda ya ga dama idza sha'a in ya ga dama kaifa sha'a yanda ya ga dama faqat kallama adama hakika yayi magana da annabi adam fi waqatin muayyanin a wani lokaci ayyananne to lokacin da yayi magana da annabi adam a wani lokaci na musamman ayyanannen lokaci a wannan lokacin magana sa ta zama sifa fi'iliya an gane ko wa kallama musa fi waqtin muayyan yayi magana da annabi musa alaihi salam shi ma a wani lokaci abin ayyanawa a lokacin da allah ta'ala yayi magana da annabi musa a wani lokaci na musamman wannan maganar sifar allah ce fi'iliya wa kallama nabiyyana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kallama nabiyyana muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi waqtin muayyan haka kuma allah ta'ala yayi magana da annabi mu muhammad sallallahu alaihi wasallam a wani lokaci abin ayyanawa wa yukallimul mu'minina yawmal qiyamati fi waqtin muayyan haka allah ta'ala zai yi magana da mu'minai ranar tashin alqiyama a wani lokaci abin ayyanawa to lokacin da aka tashi alqiyama allah yayi magana da bayin sa mu'minai wannan magana da yayi a wannan lokaci sifa ce fi'iliya an gane ko duk sanda yayi magana tana zama sifa fi'iliya amma fa ba sai sanda yayi magana ba sannan yake sufantuwa da wannan sifar tun kan yayi magana da annabi adam da annabi musa da annabi muhammad tun kafin ranar tashin alkiyama yayi magana da mu'minai shi fa mutakallim ne wannan sifa ce zatiya Allah ya sa kun bambance tsakanin sifatun zatiya da sifatun fi'iliya abinda malamin ke ta kokarin kawowa kenan wa takallama bil qur'an to kaga Allah ta'ala yayi magana da alqur'ani fi waqtin muayyanin a wani lokaci abin ayyanawa kaga shi ma magana da yayi da alqur'ani fi waqtin muayyan shi ma ya zama sifatun fi'iliya wa kadhalika bit tawrati haka Allah ya zantar da at-taura wal injili da injila kullu zalika muta'alliqun bi mashi'ati wa iradati wannan dukkanin wannan magana da yayi tana da alaka da ganin damarsa da kuma nufinsa subhanahu wa ta'ala fal kalamu bi hadha li'tibar maganar Allah a irin wannan ma'anar sifatan fi'iliyatan ta zama sifa fi'iliya mafhum wa li hadha yaqulu as-salaf dan haka ne as-salafu as-salih suke cewa al-kalamu qadimun naw hadithul ahad ka kiyaye wannan kaidar al-kalamu zancan Allah qadimun naw an gane ko ta fuskar nau'in sa da dadde ne al-kalam zancan Allah qadimun nau'i ta fuskar nau'in sa ya dade da dadde ne hadithul ahad amma daidai kun maganganun da Allah yake yi suna faruwa ne ko suna sabuntuwa ne lokuta daban-daban an gane ko zantukan da Allah ta'ala daidai kun maganganun da yake yayi magana can da annabi adam a wani lokaci kuma yayi magana da annabi musa a wani lokaci yayi magana da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga duk wannan maganganu da yake a daidaiku maganganun Allah madaukakin sarki da yake yin su suna sabunta ne lokuta daban-daban ina fata an gane shine ma'ana hadithul ahad suna sabunta ne lokaci-lokaci amma dan sun sabunta baya nuna cewa sababbi ne ko fararru ne a lokacin aka farar da su a maganar Allah qadimun naw kagan ka dauki al-kalam qadimun naw hadithul ahad me yasa ya zama hadithul ahad saboda yayi magana da annabi adam a wani lokaci muayyan yayi magana da annabi musa a wani lokaci muayyan yayi magana da annabi sallallahu alaihi wasallam a wani lokaci muayyan yayi magana da alqur'ani yayi magana da injila yayi magana da zabura yayi magana da at-taura duk a wani lokaci abin ayyanawa to ya zama hadithul ahad an gane ko ka duba sharhin al-tahawiyya mujalladi na ɗaya shafi na 174 yaquluna zalika su salaf suna faɗin wannan magana ne tanazzulan ma'al khasimi saboda bin hanyar muhawara da abokin musu ba dan wannan term din da suka yi amfani da shi term din su bane a'a shi wanda ake so a tattauna sai an yi amfani da irin wannan terms din sannan sai ka ji kamar terms din dama irin shi yayi kama da nasa to sai a shigo masa ta nan sannan kuma sai a kafa masa hujja shine ma'ana tanazzulan ma'ana yaquluna zalika suna fadin irin wannan cewa al-kalamu qadimun naw hadithul ahad ne tanazzulan saboda sassautawa ma'al khasimi tare da tattaunawa da wanda aka samu sabanin fahimta da shi ko abokin tattaunawa sai a ce da shi fa huwa qadimun naw shi zancan Allah madaukakin sarki ta fuskar nau'in sa da dadde ne ai bis sifatiz zatiya wato sai a ce qadimun naw zancan Allah sifa ce zatiya bilabtida'in da bata da farko wa bilantiha'in kuma bata da karshe hadithul ahad shi kuma sai a ce la yantahittisafuhu bil kalam Allah ta'ala babu ran da za a sufanta shi ba da magana ba ko la yantahittisafuhu sufanta shi bil kalam da zance ba zai kare ba idza sha inda ya ga dama ittisafuhu bil kalam la yantahi sufanta Allah da cewa yana magana wannan kuma baya kariya ina fata an gane dan an ce magana sufassa ce zatiya bilabtida'in wala walantaha wannan qadimun nau kenan hadithul ahad kuma ana nufin ittisafuhu bil kalam idza sha sufanta Allah da magana duk sanda ya ga dama la yantahi ba ran da za a daina sufanta Allah da haka wa ya'ani zalika abinda yake nufi da haka anna afradul kalam daidaikun zantuttuka ta kawo kama sha'a suna faruwa ne kaman yanda ya ga dama fi auqatil muayyana a wasu lokuta ababan ayyanawa fa huwa bi hadha li'tibari hadithun kaga a wannan ma'anar maganar ta zama haditha domin an farar da ita ne ko an yi ta ne a daidai wannan lokaci da haka ta zama to hadithul ahad wa hadha huwa al murad bi qawli llahi ta'ala wannan shine daidai da fadin Allah tabaaraka wataala ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun ma ya'tihim min dhikrin tunatarwa bata taba zo musu ba min rabbihim daga ubangijin su muhdathin wanda take sabuwa ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdathin babu wata sabuwar tunatarwa da ta taba zo musu daga wajen ubangijin su illa istama'uhu wa hum yal'abun kaga sai aka ambaci tunatarwa a matsayin sabuwa ay muhdathun munzalun fi waqtin muayyan wata tunatarwa saukakkiya daga ubangiji sabuwa saukakkiya a wani lokaci ayyanne bata taba zo musu ba illa sama'u wa hum yal'abun face sun saurare ta suna wasa lahiyatan qulubuhum ina fata an gane anzalahu Allah wa takallama bihi fi waqtin muayyan Allah ta'ala ya saukar da shi kuma ya yi zantar da shi a wani lokaci abin ayyanawa walaysal murada bi muhdathin ay al makhluq ba wai ana nufin sabo abin halitta ba ba ana nufin muhdathin ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdathin ana nufin al makhluq ba tunda duk fararen abu ana kiransa makhluq to ba ana nufin wannan ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdathin ay makhluqin illa istama'uhu wa yal'abun ba shi ake nufi ba fa yajibu da haka kenan ya kamata an natanabbaha mu kula sosai li mithli hadha albayt da irin wannan baitin la'annahu qad yakuna fihi multabasul li ba'd an-nas domin haqiqa yana da rikitarwa ga wasu mutane fa idza wajadta ibaratan li ahadi as-salaf in ka samu wata fassara ko wata magana daga ɗaya cikin magabata tuhimu ghayral haqq wadda tana iya wato dauka wato tana iya rikitarwa wadda zahirin ta ke nuna wata ma'ana wadda ba daidai ba shine ma'ana tuhimu idan ka samu wata magana cikin maganganun salaf wadda zahirin ta ke nuna wata ma'ana wadda ba daidai ba to humilat ko humilta alama qarrarahu to fassarata akan yanda shi wannan cikin salaf din ya tabbatar da ita min alhaqi na gaskiya fil ibaratil wadhiha aw wasu zantuttukan nasa bayyanannu duk sanda kake so kai wa mutum ka hukunta shi to in ya fado ta magana mai harshen da mu sai ka koma ga ya maganganun sa akan me yake gina su asalan misali zaka ce mutum ne ahlus sunna sai ya fado ta magana wanda tana da sarkakiya tana kama da kamar dan bid'a ne ko wani abu kama da haka to in kana so ka gane ka warware wannan magana da take iya daukan wata ma'ana a zahiri wanda ba daidai ba sai ka koma kan maganganun sa waɗanda yayi tayi warware waɗanda ba su da daukan ba su da rikirkitarwa to sai ka dora akai ka ce to sai ka bawo wannan ma'anar sai ka bata ma'ana mai kyau ba ma'ana marar kyau ba ina fata an gane amalan bil qa'idatil usuliyya in kai aiki da ka'idan nan ta malaman usul المجمل يحمل على المبين واتو دكان مغانا دا تزو اجمل چه تو انا پس سرات دا وطا مغانا دا تزو افايا چه سيكا نوكي تاكا ينزيقا مالا
yayi wata magana dunkulalliya anan to sai a koma aji kasakasansa aji karatukansa na baya a ciki zaka ji warwaran wannan dunkulallan bayanin wallahi yanzu ba zaka dauki wannan dunkulallan bayanin kai ka hukunta shi akai ba sai a ce a ya maganganun sa suke akan irin wannan munasabat din to an dauko munasabat din sai ga maganganun sa sun sha bamban da kai abinda kake so ka hukunta shi akai to sai a ce a babun adalci tunda baya nan ballantana mu ce malam me kake nufi anan to yanzu sai a fassara wannan dunkulalliyar ma'anar da ma'anonin da ya sha fassa su a wani gurin daban-daban an fahimta wa yashbihu hadha ma qarrarahu sallam wannan yayi kama da abin da magabata suka tabbatar fi babil aqidati a babun aqida wat tafsiri da tafsiri min raddil mutashabih ila al muhkam wajen mayar da wata ma'ana mai rikici zuwa ga wata ma'ana mai mabayyaniya wannan a tafsiri suna haka a aqida ma'ana haka in an ga wata ma'ana wadda take da ma'ana marar kyau kuma akwai wasu ma'anonin masu kyau to sai wannan da tazo a dunkule da take daukar ma'ana marar kyau saboda mutashabiha ce to sai a mayar da ita zuwa ga wasu maganganun waɗanda suke muhukamai a wani gurin dan su fassara ta haka malamai suke yi ka'idar malamai salaf haka suke yi a babun aqida haka suke yi a babun tafsiri gaba ta gaba alqadaru manzilatuhu wa maratibuhu wa kamalu hikmatillahi fihi wannan babin shi kuma malam zai magana akan kaddara manzilatuhu matsayin kaddara wa maratibuhu da matakan kaddara wa kamalu hikmatillahi fihi da cikar hikimar Allah madaukakin sarki a cikin kaddara wa wujubul imani bidhalika da kuma wajibcin imani da kaddara to a karkashin haka zamu karanta baiti tun daga na 80 har zuwa na 86 sai a bude a duba kan karanta ku ita duru-duru kuma an gane ko dama ga dakta bacci yake an gane ko kan sai na karanta kuma ya ja mana wani baitin a can wani gurin baiti na 80 da wa yake cewa ruknud diyanati an tusaddika bil qada ركن الديانة أن تصدق بالقضاء لا خير في بيت بلا أركان الله قد علم السعادة والشقى وهما ومنزلتاهما ضدان لا يملك العبد الضعيف لنفسه رشدا ولا يقدر على خذلان سبحان من يجري الأمور بحكمة سبحان من يجري الأمور بحكمة بالخلق بالأرزاق والحرمان نفذت مشيئته بسابق علمه في خلقه عدلا بلا عدوان والكل في أم الكتاب مسطر من غير إغفال ولا نقصان فقصد هديت ولا تكن متغاليا إن القدور تفور بالقليان ما عليك ركن الديانة ركن الدين أن تصدق بالقضاء ka gaskata abinda Allah ya hukunta rukunin addinin musulunci ba zai cika ba rukunan addini ba za su cika ba sai ka zama mai gaskatawa bil qada da dukkan abinda Allah ya hukunta la khaira fi baitin bila arkani ai babu sauran alheri a gidan da aka gina shi babu foundation kai ka san mutanen wannan gida dabs ya rage su zama margaya kawai a zo a share fili kawai a tashi gini kawai babu rukunai ba a yi ginshiƙai ba yace wannan gidan wanda aka gina shi bila arkani ba tare da ginshiƙai ba babu alheri a cikinsa
الله قد علم السعادة والشقاء الله مدوكين سركي يا سان أرزقي دما سسامن أرزقي والشقاء يا سان سيا دما أبو تازيا الله تعالى يا سان يان الجنة يا كما سان يان وتا وهما دا السعادة دا الشقاء سوبين ومنزلتا هما ضداني هما وهما ومنزلتا هما ضداني سو ومنزلتا دمتأيما سوء السعادة دما سوء الشقاوة ضداني كيشيو ينجوناني سعيدي دبان شكي دبان انقاليكو أوجم متأي شكي دبان سعيدي دبان لا يملك العبد الضعيف لنفسه رشدا باوا مي روني بايا إيا ملكا وكانس شريا ولا يقدر على خزلاني كما يندى باشي دا إيقوان تابد دا كانسا لك قدراتي أبا أنشقو بابن قدرا باوان باوا واند زي إيا ملكا وكانس شريا يشريا دا كانسا دا كانسا haka nan kuma ba wani bawa ya kadir da yake da iko ala khizlani akan ya tabar da kansa ya saki tafarkin Allah ya tabi subhana man yujiril umura bi hikmatin sarki ya tabbatar wa ubangijin da yake gudanar da al'amuran sa da hikima fil khalqi cikin halitta bil arzaqi wal hirmani wajen azurta wasu kuma ya haramta musu arziki akwai hikima sarki ya tabbata ga ubangijin da yake gudanar da al'amuran sa da hikima kaga ga wani kudi ya ma rasa adadin su wani shi kuma ga ganshi babu kudin nafadar mashi'atuhu ganin damar Allah ya zarce bisabiki ilmihi yana zartuwa ne da ilimin sa da ya gabata fi khalqihi cikin halittarsa adalan kuma adalci Allah yayi bila udwani ba tare da zalunci ba Allah ba ya ketare iyaka da haka mashi'atuhu nafadat wato ganin damar Allah yana zartuwa ne fi khalqihi cikin halittarsa abinda Allah ya ga dama shike zartuwa cikin halittarsa bisabiki ilmihi saboda wani magabacin ilimin sa wanda ya riga ya san haka zai faru kuma adalan babu abinda Allah yayi wa wasu cikin halittarsa wanda ba adalci ba bila udwani ba tare ba zalunci wal kullu kowa fi ummil kitabi musaddarun kowa da komai musaddarun an rubuce shi fi ummil kitabi a cikin lawil mahfuz din yawan halittun Allah nan babu wanda aka yi misali babu wata halitta ko daidai da ƙwayar zarra ko jankiya shi wanda ba ta rubuce a lawil mahfuz da adadinta da yawanta duk yana rubuce a lauhil mahfuz da arzikinta da rayuwarta da mutuwarta duk komai musaddarun yana rubuce a lauhil mahfuz wal kullu kowa musaddarun yana nan a rubuce da sunanka da sunan iyayenka da garinku da rayuwarka da inda zaka je da inda zaka ci da inda za duk gaba ɗaya yana rubuce musaddarun fi ummil kitab a cikin lauhil mahfuz min gairi igfalin ba tare da gafalawa ba a manta da kowa ba Allah bai manta da ni ba bai manta da kai ba wala nuqsani kuma ba tare da tawaya ba faqasid hudita kazama faqasid kazama matsakaici a aqida hudita sai ka shiriya wala takun mutaghaliyan kada kazama mai wuce iyaka innal qudura kaga tukunya tafuru bil galyani tana zuba tana tashi ne in ta da zabarbaka me yake sa tukunya ta fara buri me yake sa tafasa to shine kakka tafasa dan zakai bodi shine malai yake cewa faqasid kai zai ka tafi a tsakatsakiya tafi a hankali kai baka cikin wayanda suka yi sako baka cikin wayanda kuma suka yi guluwi suka wuce iyaka yace kaga misalin da zan gaya ma innal qudura kaga tukunya tafu bil galyani tana yin bori ne in ta fara tafarfasa ina fata an gane bada annazim rahimahullah الإمام الكهطاني رحمه الله يا فارا يتكلم عن ركن عظيم يانزو كما يا شغو تتاونا وادمو غمدا وان ركني مي جرما من أركان الإيمان الستة دغا سكن ركنين إيماني غدا شيدا allati la yasihu al-imanu illa biha, wanda imaninka ba zai zama ingantaccen imani ba sai ka yarda da waɗannan rukunan imanin guda shida. Ala wa huwa al-imanu bil qada, ka saurara shine ka yarda kai imani da al-qada wal qadar, da kuma al-qadar. Menene al-qada, menene al-qadar din da zai ga mana? Sai ce wal qadaru, abinda ake nufi da qadar, huwa ma qaddarahu Allah tabaraka wa ta'ala, shine imanin ka ba zai zama ingantacce ba sai kai imani da abinda Allah ta'ala ya kaddara. Wa katabahu, ya rubuta shi alal bashar akan dan adam, qabala khalqis samawati wal ardi, tun kan ya halici samai da kasa. Yadda da wannan shine yadda da kaddara, ka yadda duk abinda ka sani Allah ya riga ya kaddara shi, ya kuma rubuta shi akan dan adam na alheri ko akasinsa. Wai wannan arzikin da kake kallo naka, ko talaucin da kake cikin sa, ko rashin lafiya, ko dukkan halin da kake ciki, wai wannan yanayin Allah ya rubuta shi tun kan kai yanzu halin halittarka da yanayin da zaka shiga na kaddararka ya ma riga halittar samai da kasa. Allah ya halicci kaddararka tun kan ya halicci samai da kasa. Wannan shine ka yarda da wannan, shine kai imani da kaddara. Wal qada, abinda ake nufi da al qada, tanfidu zalikal qadar, zartar da wannan kaddarar. Yanzu dai Allah ya kaddara abu kaza a rayuwarka, wannan shi ake kira da al qadar. To kuma zartuwar abinda Allah ya kaddara maka din, wannan shine al qada. Yanzu dai Allah ya kaddara abu kaza zai same ka, to sannan kuma zartuwar abin akan ka, wannan shi ake kira da al qada. Falau amana almar'u bi arkanil imani alkhamsa, da mutun zai yi imani da rukunan imani guda biyar kacal, ya ki yadda da na shidan. Allati hiya, wadanda rukunan imani sune al-imanu billah, imani da Allah, wa mala'ikati da mala'ikunsa, wa kutubihi da littafansa, wa rusulihi da manzanninsa, wal yawmil akhiri da ranar lahira. Wa lam yu'min bil qada'i wal qadar, amma yace shi bai san bai yadda da hukuncin Allah ba, bai yadda da kaddarar Allah ba. Fala imana lahu, ba shi da imani. Li'annahu rukunun, domin imani da al-qada'u wal qadar shi ma rukuni ne. War rukunu fil istilah, in aka ce rukuni a yaran malamai, huwa janibu shay'il aqwa, shine bangaren abu mafi karfi, shi ake kira rukuni. In aka ce rukunin gida, to inda yake dauke da nauyin gidan shine rukunin gidan. Shine me? Na'am? Shine me? To, abinda shine duk in an tashi gini nauyin ginin a kansa yake, shine me? To duk da yanda za ku fassara shi, wannan shine rukuni. Na fata an gane. Au, ko kuma yace abinda ake kira da rukuni a wajen malamai, ma yalzamu min wujudihi alwujudu wa min adamihi aladam, duk abinda samuwar sa shine samuwar abin, rashin sa rashin abin, shine rukuni. Samuwar wannan abin, misali in aka ce rukunin gida, to ana nufin samuwar sa shine samuwar gidan, rashin sa shine rashin gidan. In ba shi ba gida, in kuma aka same shi, to a kansa gida yake hawa. Wannan shi ake kira shine ar-rukun. A yaran usul, malaman usul suka ce huwa ma yalzamu min wujudihi alwujudu wa min adamihi aladam, abinda lazimi ne sai in akwai shi za a samu abinda ake so a gina akai, in babu shi babu shi kansa abinda za a gina din. To wa idha saqata ar-rukun, wani abu ne in ya rushe gida zai fadi. Na'am? Wani abu ne? Foundation. Baya zama. To shine ar-rukun din. Shi yasa sai kice wa idza saqata ar-rukunu, idan rukuni ya fadi, saqata al-bina, gini ma zai zube.
na fata an gane da haka da zara an ce kana da imani amma rukuni ya fadi to imanin ka zai rufto
wal baitu la yubtana illa lahu amadun wala imada idha lam tursa autadu
an gane ko
yawa wannan karin magana ne na larabawa suna yawan fada suka ce wal baitu shi gida la yubna baya tsayuwa illa lahu amadun sai yana da ginshikai gida baya tsayuwa sai yana da ginshikai wala imada kuma su ginshikan idza lam tursa in ba a karfafe su ba wato idza lam tursa autadu idan wato ba a samu turaku sun kafa su ba an gane ko wala imada mana babu wani wani abin nan ginshiki wanda zai zauna idza lam tursa autadu idan ba a karfafe ainihin wato autad turakun sa ba da kaga kenan turakun imani sune waɗannan guda shida in mutun yana so gina imani ya hau musulunci da sauransu to sai sun an samu waɗannan turakun guda shida kama yaquluhu al-afwahu al-audi ash-sha'ir al-ma'ruf kaman yanda wani mawaki da ake kira al-afwahu al-audi sanannan mawaki ne yake fada wa qabla hadha kafin ma maganar shi wannan mawakin wa zaka kafin wancan baitin da muka karanta yaqulu Allahu azza wa jal Allah mai girma da daukaka yana fadar haka a cikin suratul tauba aya ta 109 yace afaman assasa bunyanahu yanzu wanda ya sanya harsashin gininsa ala taqwa min Allah akan taqwa ga Allah wa ridwanin da neman yardar Allah khairun shi yafi alheri amman assasa bunyanahu ala shafaju rufin ko kuma wanda ya sanya harsashin gininsa akan gefar rami shine shafaju rufin akan gefar rami harin mai zaftarewa wato ramin ma da yaje gefar ramin da zai yi ginin kuma gemin ramin irin wanda yake zaftarewa din nan ne fanhara bihi fi nari jahannama sai ya rubta da shi cikin wutar jahannama to kaga wannan shine misalin da Allah ta'ala ya bayar ga wanda ya gina imaninsa akan waɗannan rukunai guda shida da kuma wanda ya gina akan tubalin toka da haka yanzu wanda ya sanya wato harsashin gininsa akan taqwa min Allah wa ridwanin ai ko shakka babu gininsa sai yafi karfi sai yafi inganci sai yafi dadewa fiye da wanda ya gina wato ya sanya harsashin gininsa akan gefar rami kuma ramin mai zaizayewa an fahimta ko wala budda min tahqiqi hadhihi al-arkan as-sitta da haka babu makawa sai mumini ba zai zama mumini ba sai ya tabbatar da waɗannan rukunai guda shida lokaci yayi walidhalika jaa fi sahih muslim da haka ne akwai hadisi da yazo cikin sahih muslim min hadisi umar radiyallahu anhu fi qissati maji'i jibrila ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam cikin qissar zuwan jibrilu alaihi salam wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wa su'alihi lahu anil iman wal islam wal ihsan da tambayar da malaika jibrilu yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam game da imani da musulunci da ihsani wa fihi a cikin wannan hadisi qala sai yace akhbirni anil iman yace ya bakin Allah bani labari game da imani qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar kullihi khairihi wa sharri yace shine kai imani da Allah da mala'ikunsa da littafansa da manzanninsa da ranar karshe ka kuma imani da kaddara gabaki dayanta ta alheri da kuma akasin haka hadisi ne wanda Imam Muslim ya rawaito shi hadisi na 7 wal imanu bil qadar wa wal imanu bil qada'i wal qadar yatadammanu al imanu bi arba'ati umuri imani da hukuncin Allah da kaddara yana kunsar wasu al'amura guda hudu wahiyar lati yusammiha al-ulama maratibul qadar su malamai suke cewa matakan kaddara al-martabatul ula lokaci ya cika to sai dai mu tashi a waccan gabar wal imanu bil qada'i wal qadar insha Allah zai fi kyau insha Allah abinda mu karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tiban harshe Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله